الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فمما ينبغي الإكثار منه في هذه الأيام الدعاء. الدعاء بنوعين: دعاء عبادة ودعاء سؤال، وبخاصة في يوم عرفة لقوله عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صحيح أخرجه الترمذي ومالك في الموطأ. قال ابن عبد البر: وفي الحديث دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب في الأغلب، وأنه أفضل، وأن أفضل الذكر لا إله إلا الله إلى آخره، ذكره في التبهين. وحذاري ثم حذاري أيها الأخ المسلم أن ترتكب سيئات من الأعمال والأقوال، فعليك أن تتقي الله تعالى في هذه الأيام حق تقاته، بحيث تطيعه فلا تعصيه، وتذكره فلا تنساه، وتشكره بالجنان واللسان والأركان فلا تكفر به ولا بشيء من نعمه. وعليك كذلك أن تجتنب البدعة في كل ما تأتي من الأعمال. فلتعلم أيها الأخ المسلم أن العمل لا يكون مقبولا عند الله تعالى حتى يكون خالصا وصوابا، فالخالص ما أخلصت فيه النيات، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل أحد هذين الشرطين فالعمل لا يصاب عليه ولا يؤثر عليه صاحبه. وأعلم أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها المؤمن، daga cikin hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala fifita zamani akan wani zamani, ya wuri akan waɗansu wurare, fifita bayi akan waɗansu bayin. Da haka ne fifita ranar Juma'a ta zanto ita ce rana mafi falala a cikin kwanakin mako. Da haka ne ya fifita waɗansu watanni sai ka zanto sun ɗara sauran falala da matsayi. Da haka ne Ubangiji Ta'ala ya fifita garin Makka inda ɗakinsa yake, da garin Madina wurin hijirar manzansa, suka zanto wurare da suka ɗara sauran wurare falala a cikin duniya. Da haka Ubangiji Ta'ala ya fifita annabawa da manzanni akan sauran gama garin mutane. Ganin damarsa ne yin hakan, zaɓinsa ne ba wanda yake tilasta shi. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Subhanahu wa ta'ala da yake halittar abin da ya so, kuma yake zabar abin da ya so, kuma yake fifita kan abin da ya so, ya fifita abin da ya so kan abin da ya so. Subhanahu wa ta'ala bai ba su da zaki sai abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara, ya kuma zartar cikin hukuncin-hukuncinsa. Na daga cikin hakan fifinta waɗannan kwanaki guda goma da muke fuskanta, kwanaki goma farko na watan Zulhijja, kwanaki ne masu daraja, kwanaki ne masu matsayi, kwanaki ne masu falala. Da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce su ake nufi a cikin faɗin Allah Ta'ala: wal fajr wa layalin asr wa shaf'i wal watr wal layli idha yasr. Suka ce abinda ake nufi da kwanaki guda goma, ana nufi goman farko na watan Zulhijja. Malamai sun tattauna dangane da falalarsu tsakaninsu da goman ƙarshe na watan Ramadan. Waɗansu malaman suka ce matsayinsu ɗaya, goman ƙarshe na watan Ramadan da goman farko na watan Zulhijja. Waɗansu malaman suka ce goman farko na watan Zulhijja sun ɗara goman ƙarshe na Ramadan. Waɗansu malaman suka ce goman ƙarshe na Ramadan sun ɗara goman farko na watan Zulhijja. Waɗansu malaman suka yi tawaƙufi. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce idan mun kalli darare, goman ƙarshe na watan Ramadan sun fi falala, domin a cikinsu ne daren Lailatul Qadr yake, wanda Allah ya ce Lailatul Qadr khairun min alfi shahr. idan mun kalli yini daga hudowar rana zuwa faduwarta, to goman farko na watan Zulhijja sun fi falala, domin a cikinsu ne aka sami yawmu tarwiya, ranar takwas ga wata, ranar da alhazai suke fita mina, da yawmu arfa, ranar tara ga wata jajiberin babbar sallah, da kuma ranar sallah din kanta yini na goma, wanda waɗannan kwanaki ne a yini su ne kwanaki mafiya falala. Da haka dai kwanaki goma farko na Zulhijja suna da matukar falala. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da aka karɓo daga Abdullahi ibn Abbas, Allah ya kare da a gare shi, yace babu waɗansu kwanaki da aiki na gari ke zama mafi soyuwa a wajen Allah a cikinsu sama da waɗannan kwanaki guda goma farko na Zulhijja. Sahabbai suka ce koda jihadi? Manzo sallallahu alaihi wa sallam yace koda jihadi, sai fa mutumin da ya fita da dukiyarsa da ransa bai kuma dawo da komai gida ba. To wannan ne kila ake tsammanin yayi wani aiki da zai tsara ka falala yayin da ka gabatar da wani aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan Zulhijja. Hadisi ya tabbata cikin Musnad da Imam Ahmad daga Abdullahi da Umar, Allah ya kare da gare shi, manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace babu waɗansu kwanaki mafiya daraja a wajen Allah, mafi ƙaunatuwar aiki cikinsu a wajen Allah sama da waɗannan kwanaki goma farko na Zulhijja. Ku yawaita haylala a cikinsu faɗin la ilaha illallah, ku yawaita kabarbari a cikinsu faɗin Allahu akbar, ku yawaita hamdala a cikinsu faɗin alhamdulillah. Wannan hadisi ne wanda yake sahihi. Da haka da ƴan uwa, kwanaki ne waɗanda malamai suke cewa su ne afdalu ayyamid dunya ala al-itlaq, mafiya darajar kwanakin duniya gaba ɗaya. A cikin kwanakin shekara 360 ba kwanaki mafiya daraja irin kwanaki goma farko na watan Zulhijja. Duk yinin da ya ratso cikin waɗannan kwanaki ya tara wani yini da baya cikin su. Juma'ar da ta keto cikin waɗannan kwanaki ta tara wata juma'ar da ta zo a kwanakin da ba su ba falala, domin ta tara falala guda biyu, falalar kasantuwar ta juma'a, falalar kuma kasantuwar ta a cikin kwanaki goma farko na Zulhijja. Yayin uwa musulmi, tun da waɗannan kwanaki suna da wannan daraja, suna da wannan matsayi babba, babba abin da ake bukata a wurin bawa mai kaskantar da kai ga Allah, mai jin tsoron Allah, aikata ayyuka na gari da za su jawo masa yarda Allah, su kusanta shi da rahamar Ubangiji, ribatar lokaci kafin ya wuce, domin idan ya wuce babu tabbacin sake maimaituwarsa a kanka ko a kaina ko a kanmu. Da haka duk bawa na gari kokari yake yayi rige shi da ƴan uwansa masu ayyukan alkhairi, kokari yake yayi gasa shi da ƴan uwansa masu ibada wajen yin aikin da zai kusanta shi zuwa ga neman yardan Ubangiji, da nisanta dukkan wani aiki da sun zai jawo masa fushin Allah, musamman a waɗannan kwanaki masu kima masu daraja. Daga cikin ayyuka na ibada da ake a waɗannan kwanaki aikin hajji da umara ga waɗanda suka sami ikon zuwa. Sanin kunin cewa haji rukuni ne cikin rukunin musulunci guda biyar, sannan wajibi ne da Allah ya wajabta shi akan dukkan wanda yake da iko. Iko a cikin aikin haji ababai ne guda uku. Abu na farko, wadataccen guzuri da zai kai ka kaje ka dawo ba tare da ka tagayyara ko kayi bara ba. Sannan abu na biyu, koshin lafiya, domin sai da koshin lafiya ne zaka samu yin tawafi da yin kai kawo tsakanin Safa da Marwa da tsayuwan Arfa da kwanan Muzdalifa da kuma wato kaiwa da komowa a wurin mashayin. Sannan abu na uku, amintuwar hanya, wato ya kasance hanyar da zaka kai ka daga garinku zuwa Makka hanya ce da ba a yaki, ballantana hakan ya bayi zuwa ga hasarar rayuwarka ko dukiyarka ko duka biyu. Dukkan mutumin da waɗannan ababe guda uku suka tabbata a kansa, to kar ba ya ce cewa Allah bai kira shi ba, a'a, Allah ya kira shi shine bai amsa ba. Matukar ya samu guzuri, matukar yana da koshin lafiya, matukar akwai amincin hanya, to shikenan aikin haji ya zama wajibi akan mutum. Idan mace ce akan ƙara wani abun na gaba, shine ya kasance akwai muharrami tare da ita, don ba shi halatta ta yi tafiya sai tare da muharrami. Wannan na daga cikin mafi muhimmancin ayyuka na ibada da ake a waɗannan kwanaki ga waɗanda suka sami ikon yinsa. Abu na biyu, kiyaye wajibai da Allah ya wajabta akan bayi, tsara sallah akan lokacinta da yin ta a cikin dabi. Hakan wajibi ne a cikin kowane kwanuka, amma abin yakan ƙara bunƙasa a cikin waɗannan kwanaki. Nisanta dukkan wani haramun da Ubangiji Ta'ala ya haramta a kanka, haramun din da ya shafi saƙo tsakaninka da Allah, kamar shan giya ko dukkan wani kayan maye da ke kwance hankalin tunanin ɗan adam, ko kuma saban da ya shafi shiga haƙƙin wani, kamar sata sabawa Ubangiji ne, sannan kuma shiga haƙƙin wani ne wanda ka raba shi da dukiyarsa, sane da yankin aljihu da zalunci ta kowace irin fuska. Nesantar hakan wajibi ne akan bawa a cikin kowane kwanaki, amma wajibi yakan ƙara bunƙasa a cikin waɗannan kwanaki masu ɗumbin albarka. Da haka wajibi ne mu kiyaye ababai na wajibai a cikin waɗannan kwanaki, irin kiyayewa ko sama da kiyayewar da muke a kwanakin da ba su ba. Wajibi ne mu nesanci haramun a cikin waɗannan kwanaki, makamantiyar nesanta ko sama da nesantar da muke yi a kwanakin da ba waɗannan ba. Sannan abu na uku, yawaita ayyuka na nafila bayan sauke farli, domin aiki na nafila kamar yadda ya tabbata cikin hadisai, da su ne ake cike gibin da aka iya samu a cikin aikin farillanka ko aikin farillanka. Sannan aiki na nafila yakan dawo wa bawa kusanci da Ubangiji, yakan dawo masa samun walitakar Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka Allah maɗaukakin sarki ya bayyana dukkan guda biyu, farli da wajibi. Yace bawa ba zai kusance ni ba da wani abin da na fi ƙauna sama da abin da yake na wajibi. Duk abin da za ka yi Allah ya soka, to a bayan wajibi yake. Wajibi ne fi dawo maka yardan Ubangiji, wajibi ne fi dawo maka soyayyar Ubangiji. Sannan abu na biyu shi ne nafila. Ubangiji ta'ala ce wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtasu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha. Bawa ba zai kusanta ba, zai gushe ba, yana kusanta ta da ayyukan nafila har sai na kaunace shi. In ko na kaunace shi, zan kasance jin sa da yake ji da shi, in zama ganin sa da yake gani da shi, in zama hannun sa da yake bayarwa ko karba da shi, in zama masa kafar sa da yake takawa da ita. Malamai suka ce fassarar wannan shine tawfiki daga mankasar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi maka wajen yadda ba za ka sarrafa wannan gabbai ba cikin saban Ubangiji sai cikin biyayya. Ya zame maka gani ba ka kallon abu sai wanda ya yi izini ya halatta ya ce a kalla. Ya zame maka ji ba ka sauraron shirme da kaɗe-kaɗe da harigido da sakarci sai abin da ya yi izini a saurara. Karatun Alkur'ani da daɗaɗɗen kalmomi da zance na gari, ya zame maka hannunka ba ka bayarwa sai abin da ya yi izini a bayar, ba ka karɓa sai abin da ya yi izini a karɓa. Ya zame maka kafarka ba ka taka kafarka je wani wuri da ita wurin da yake da'a ne, ba ka takawa ka je wurin sako da ita. Gaman kasar Ubangiji ta'ala ke wa bawa ya ba shi kariya a cikin wannan gabbai nashi. Wannan shi ita ce fassara daga cikin fassarorin malamai magabata. Sabanin waɗanda suke fassara wannan hadisi gurgo fassara da cewa Allah ya zama jinka, ya zama ganinka, ya zama hannunka da kafarka, ma'ana kai din ka zama Allah shi Allah ya zama kai, wal iyad billah. Wannan mafi munin fassara kenan da harshe ya tsofurtawa a dangane da fassarar wannan hadisi, domin wannan daurigin dine da aqida ta hululi, wato mutum ya zama Allah, Allah ya zama shi, wanda karshen hadisin ya karyata su tunda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wala in sa'alani la usiyanna wala in sa'alani la uzanna, in har ya roke ni to zan bashi, in har ya nemi kariyata to zan tsare shi. To kaga ya nuna akwai mai roko, akwai wanda ake roka. Shi bawa shine mai roko din, shi kuma Allah shi ake roka. Sannan akwai mai bayarwa, akwai mai karba. Shi Allah shine mai bayarwa, shi kuma bawa shine mai karba. Sannan akwai wanda ake neman tsari wajensa, akwai mai bada tsari da kariya din. Shi bawa shike neman tsari da kariya a wajen Ubangiji, shi kuma Allah shine mai bada kariya din, shine mai bada tsari. Kaga abu biyu ne wanda akwai bambanci tsakanin su. Amma inda abu ɗaya ne sun narke sun zama ɗaya, to da as-sa'il huwa al-mas'ul wal musta'izu huwa al-musta'az bihi. Da sai ya zanto cewa mai roƙon shi ake roƙa, ko mai roƙo wanda ake roƙa shi ke yin roƙo. To amma kaga tunda wannan aqidar ba gaskiya bace ba, ba daidai bace ba, sai ka san mene ne yake ta. Da haka fasara ce wanda take ba ta daidai ba. Da haka dai yayin uwa mu tsare ababai na wajibi a cikin waɗannan kwanaki, sannan mu ne sanji dangin ababai da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta mana dan dacewa da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan abu na hudu, yawaita kabarbari da haidala da hamdal. Kabarbari Allahu akbar, haidala la ilaha illallah, hamdala fatar alhamdulillah. Yana daga cikin sigogi da aka bi daga wajen magabata da ake son mutum ya nanata su, ya maimaita su da yawa a waɗannan kwanaki. Ko dai ka ce Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. wato Allahu Akbar guda biyu a farko, sannan sai la ilaha illallah guda daya, sai kuma Allahu Akbar guda biyu, sai walillahil hamd so daya. Bari mu mai tafadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ko wannan ko kuma diga ta gaba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Wato Allahu Akbar har sau uku da suke su da faɗin kabiran a ƙarshe, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Haka ake so ka maimaita, in maimaita maza da mata kowa ya maimaita. Kuma ana son mutum ya yi a bayyane don ya zanto tunatarwa ga sauran ‘yan uwan musulmi, ba ta aka yi ƙwala ihu da ita ba, don hakan ya ci karo da ladabi na zikiri tsakaninka da mahaliccinka. Amma ko ba sai ka sirranta ba, don a cikin sirrantawa kuma baka bayyana da wata sha'ira daga cikin sha'air ba. Ya kamata ka bayyana, amma da sauci wanda yake bai ɗagu da yawa ba, sannan ko bai yi ƙasa da yawa ba. Sannan ya kamata ka bayyana don hakan ya zanto tunatarwa ga sauran mutane. Ya kamata mu san cewa ba shi halatta waɗannan kabarbari mutane su haɗu su rinka yi tare da sauti ɗaya su fara su kare, ko kuma a samu wani mai bayarwa sauran suna karɓawa, wani yana bayarwa sauran suna karɓawa, wannan bid'a ce. Ko da mun gani cewa Abdullahi ɗan Umar shi da wani daga cikin sahabbai sukan bi rumfuna-rumfuna a Mina, sukan bularen taron jama'a su yi wannan kabbara su falla, in mutane sun ci gaba sai su bar wajen. Wannan baya nuna cewa yi suke sauran mutane suna karɓawa ko suna yi tare, a'a, in sun ga an yi shiru an manta an gafala sai su fito sai su yi kabbarar a fili, sai wannan yi suna cewa ashe fa kwanakin kabbara ne, sai ya ci gaba, wancan ma ya ci gaba, wancan ma ya ci gaba, sai su bar wajen su sake zuwa wajen mutanen jama'a da aka gafala su maimaita wannan kabbarar. In an ci gaba nan ba su bari su tsallake su je wani wajen. Haka suke yi littan biki don tunatarwa, amma ba dan suna yi ana karbawa wani mai bayarwa wani na karbawa ba. Dukkan wanda ya fahimci haka to ya fahimci abin da ke ba daidai ba. In ya fahimci Abdullahi ɗan Umar bayarwa ke ana karbawa, ko ɗaya daga cikin sahabbai sun haɗa da shi da wani sun yi tare sun fara tare sun kare tare, so ake kowa ya nafi shi kadai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sannan abu na biyar daga cikin ababen da ake so a yawaita a waɗannan kwanaki, azumi. Ya tabbata a cikin hadisi daga Hafsa radiyallahu anha, ta ce ababe guda hudu manzon Allah bai gushe ba yana aiwatar da su, yana aikata su. Abu na farko azumin ranar Ashura, wato azumin ranar goma ga watan Al-Muharram. Abu na biyu azumi kwanaki goma farko na Zulhijja. Abu na uku azumi guda uku a kowane wata. Abu na hudu raka'a guda biyu kafin sallar asubahi. Waɗannan ababe guda hudu Hafsa matar Annabi sallallahu alaihi wasallam take Annabi baya barin su. Wato wannan sai ya nuna shari'antuwar yin azumi a cikin kwanaki goma farko na Zulhijja. Wannan hadisi ne sahihi al-Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da Imam Ahmad dan Hanbal da ruwaito shi. Al-Imam An-Nawawi yace abinda ake nufi da yin azumi a cikin wannan goma, ana nufin kwanaki tara, domin kowa ya sani cewa a yi ne na goma yi ne na babbar sallah, wanda shi kuma ba shi halatta a yi azumi a cikinsa, domin ranar idi ba rana ce ta yin azumi ba. Da haka idan an ce goma ana nufin tara, wato kenan dan saboda dalilai da suka nuna haramcin yin azumi a ranar idi. Imam An-Nawawi yace mustahabbancin yin azumi a waɗannan kwanaki guda taran farko na Zulhijja mustahabbi ne wanda yake da ƙarfi matuƙa ga wanda ya samu ikon yi. Kar wani ya fake da faɗin Ummu na Aisha Allah ta kare da a gare ta, da take cewa ban taɓa ganin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana azumi ba a cikin kwanaki goma farko na Zulhijja. Malamai suka ce wannan din fasarar da ake bashi, ko dai mu ce ba ta taɓa ganin yayi ba dan kila ya samu kansa a cikin rashin lafiyar da ta hana shi, ko kuma a'a ita ce ba ta san yana yi ba, amma ita Hafsa da ta san yana yi ta ruwaito. Kaga wanda yace bai sani ba bai kawo ilimi ba, wanda yace na sani shi kawo ilimi. Aisha tace ban sani ba, baya kula cewa Annabi bai ba, a'a ita bata sani ba. Nana Hafsa da ta san yayi, ita ta ba da labarin yayi. Da haka dai akwai musahabbancin yin azumi a waɗannan kwanaki. Yayin wa musulmi mu sani cewa cikin ayyukan alkhairi akwai ayyukan da amfanin su ke ketare wanda yayi zuwa ga sauran mutane, kamar ciyar da miskini, tallafawa da abin da ya kamata a tallafawa bawa da yake cikin kunci, mara lafiya kudin magani ko maganin kansa, wanda ba ya da abinci ko kuma sutura, da sauran al'amurra da dan uwanka musulmi za su zame masa alaƙaƙai ya rasa yadda zai yi da su, ka tallafa masa a cikin waɗannan kwanaki abu ne mai daraja, abu ne mai matuƙar falala ƙwarai da gaske da ya kamata a ce mun yawaita su a waɗannan kwanaki. Sannan yana daga cikin abin da ya kamata mu yawaita a cikin waɗannan kwanaki ibada. Ibada tare da nau'ikanta guda biyu, wato addu'a ka nake so ce addu'a da nau'ikanta guda biyu. Addu'a ta ibada shi ne yawaita zikiri, yawaita karatun Alƙur'ani, yin amfani da dukkan wata kalma da ta shafi girmama Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuma addu'a ta roƙon Ubangiji waɗansu bukatunmu masu alaƙa da duniyarmu ko masu alaƙa da lahirarmu. Yana da kyau yawaita wannan a cikin waɗannan kwanaki masu ɗanban albarka, musamman ma kuma a rana ta Arfa. Annabi Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mafificin addu'a ita ce addu'a da aka yi ranar Arfa. Mafificin abin da na faɗa ne da annabawa da suka rigaye ni zuwa faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kaza Allah ce wannan shine mafificin abin da ya faɗa shi da dukkan annabawan da suka gabace shi. Al-Imam Ibn Abdul Barr yace wannan hadisi na nuna cewa hadin addu'a ta ranar Arfa addu'a ce da ake sa ran karbarka. Wannan ba ya takaituwa ga wanda yake aikin hadin har ga wanda yake gida. Addu'a da du'a ke ranar Arfa fil aghlab ana sa ran karbarka. Sannan kuma mafificin zikiri a ce shine faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya dan uwa musulmi, ni da kai wajibi ne mu ne tsinci dukkan wani mummunan aiki a wannan kwanaki. Mu ji tsoron Allah, hakikanin jin tsoron sa, bi kokarin yi masa da'a kar mu saba masa, bi kokarin ambatan shi da tuna shi kar mu manta da shi, bi kokarin yin godiya a gare shi da zukatanmu da harsunanmu da gabanmu a aikace, kar mu bijire mu Ubangiji, kar mu kafirce ko butulcewa wata ni'ima cikin ni'imomin sa. Ya dan uwa musulmi, wajibi ne kai kokarin nesantar bid'o'i a cikin waɗannan kwanaki irin yadda kake nesantar su a cikin waɗansu kwanaki. Ka sani aiki baya zama karɓaɓɓe a wajen Allah ta'ala har sai ya cika sharuɗa guda biyu. Sharaɗi na farko ya zanto ka yi da kyakkyawan niyya, ka yi don Allah ya baka lada, ba don neman yabon mutane ba, ba don fusata wani ba, ba don burge wani ba. Sharaɗi na biyu ya zanto aikin ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan an samu cikas a ɗaya daga cikin sharuɗan nan guda biyu, to fa wannan aiki ba za a baka lada a kansu ba, ba kuma zai zama karɓaɓɓe ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Amma abin da yake da alaƙa da sallar Idi, da abin da yake da alaƙa da layya da sauran irin dabbar da ya kamata a yi layya da ita sauran hukunce-hukuncen hakan, wannan wani abu ne da lokacin tattaunawa shi ne lokaci na gaba, mako na gaba idan Allah ya kai. Yayin uwa musulmi, ku sani cewa mafificin zance shi ne zancen Allah subhanahu wa ta'ala. Mafificiyar shiriya ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mafi sharrin al'amura su ne kagaggunsu. Dukkan wani kagaggen al'amari ba bid'a ne, dukkan bid'a bata ce, dukkan bata ana yi wa mai shi razani da gidan wuta. Ubangiji ta Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta, ya nuna mana kariya ya ba mu ikon kauce mata. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din وانصر عبادك الموحدين واهمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم المنكورة.